إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ƴan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci mun shiga daren biyar kenan ga watan Sha'ban wanda ya dace da lissafin 25 ga watan January 2026 daga wannan masallaci da ake cewa masallacin ƙasa a nan garin Giya ɗaya cikin jihar Bauchi kamar yadda ɗan uwa mai gabatarwa ya ambata Malam Alarma Malam Isa Allah ya saka mishi alkhairi an sani cewa a yau an taru a wannan gari namu mai albarka don daurin aure na ƴaƴan Malam Abubakar Alkadi Allah ya sanya albarka a cikin daurin aure da aka yi to malamai da dama sun shigo garin nan wasu daga Kano wasu daga Bauchi daga Yola wurare daban-daban kuma a jiya an yi muhadara a azarai da munasabar wannan ainihin wato biki sai kuma muka ga cewa kada a ce shi garin Giya da bai ci moriyar komai na wannan fa'ida ba saboda ɗan uwa malam Dr. Usman ya ba da shawara cewa mu zauna a nan a ɗan yi tunatarwa don kar a watse haka nan muna fata Allah Maɗauki Sarki ya sanya mana albarka a cikin wannan zama Allah kuma ya sa a rubuta sunayenmu a cikin kundin da ake rubuta sunan waɗanda suka zauna inda ake ambaton Allah akwai mala'iku da suke yawo wuri-wuri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su da suna as-sayyahun suna yawo gari-gari alƙarya-alƙarya suna ɗaukan attendance na sunayen mutanen da suke zama inda ake karanta alƙur'ani inda ake wa'azi inda ake ambaton Allah saboda haka jama'a mu daina yi wa kanmu asara muna zaune a majalisanmu a kusa da masallatai a wuraren firanmu ga wani can ɗan uwa yana karantarwa a masallaci amma mu kuma muna zaune muna jiran isha ba za mu iya shiga mu ji wannan karatun ba ƙaramin asara ba ce wannan mutane suke wanda wannan yana da gaskin kuma al'adun da suka zama mashahurai a cikin al'ummarmu ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa cewa da kaga ana wa'azi ka zauna ka saurara in kai mumini ne wannan wa'azi zai maka amfani mafi ƙarancin amfani da zai maka shine a tuna maka abin da ka manta ko a karantar da kai abin da baka sani ba ko a gyara maka wani abu da kake bisa kuskure kuma ko da a ce duk ba ka da wannan buƙatar kana da buƙatar sunan ka shiga cikin wancan lissafin wanda annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam cewa idan mala'ikun suka ɗauki wannan attendance suka je suka kai wurin Allah maɗaukakin sarki cewa da wane da wane da wane mun tarar da su a masallaci kaza suna zaune suna sauraron wa'azi ko tafsiri ko darasi ko suna musaffa ko suna karatun alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ne sanar da mala'iku ne ce to ku shaida duka na gafarta musu gabaki daya nabi ya ce sallallahu alaihi wasallam har a cikin mala'ikun sai wasu su kawo itiradi su kokarin su ce to ya Allah akwai fasuwa ne da suwa na a wajen waɗanda ba ma mutanen kirki bane ko waɗanda ba niyya ta kirki ta kai su ba ya za a yi a ce an gafarta musu Allah ya ce ku shaida duka na gafarta musu saboda wanda yake zama a majalisi da ake koyan karatun alqur'ani ko ake koyan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu na addini wato yana ba kanshi damar samun falalare a wurin Allah wanda kuma yake kin zama abu shakka yana ma kanshi wato mummunan tanadi Allah ka tsare mu a wannan dan kankanin lokaci ina so ne mana dan ta'aliki ne kadan kan wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin sahih dinsa daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag wannan hadisi ne gajere daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annabi yace akwai wasu ni'imomi guda biyu wanda mutane da yawa ana musu kamunga ana san matsin su suna yin fargajaji game da waɗannan ni'imomi guda biyu. Ba san wannan Hausa tawa zaganci ce ko kananci ba, ban san ko an gane ta ba. Kamun ga ta mutana ce ko? Ya ga ta mala, mata nan ba ce. To fargar jaji ba. Wato mutum ya makara fargar jaji ko? Ko kuma a sammati. Akwai wato ɗabi'a tare da mutane wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani a cike da tare da kuma tankiya akan cewa mu guje ma irin wannan ɗabi'a. Menene as-siha? Lafiya, lafiyar jiki, lafiyar hankali. Wanda waɗannan lafifiyu guda biyu su suke ba mutum dama ya iya wato kwatanta umarnin da Allah ya mishi. Sallah, azumi, ayyuka na alkhairi. Mutum ya tashi ya yi ƙwazo wajen neman lada a wurin Allah. Sallar dare ce yake yi, azumin nafilfili ne yake yi, lokaci yake bayarwa wajen koyon karatu, lokaci yake badawa wajen yin sana'a ko kasuwa ko noma ko kiwo ko aikin gwamnati wanda zai samu halaliyarsa, ya ci halaliyarsa, ya ciyar da iyalansa halaliya. In yana da iyaye ko wasu da suke neman taimakonsa, duk ya taimaka musu. Duk wannan baya yiwuwa sai da mene? Sai da lafiyar hankali, sai da lafiyar jiki. Haka ni'ima ce babba wanda kusan rayuwarmu duka tana da alaka da ita. Kuma kamar yadda muka sani, ita ni'imar lafiya, to da wuya mutum ya fahimci kimarta sai san da aka jarabce shi da wata cuta cikin cututtuka. Sai lokacin da jikin shi ya yi rauni ko ya samu wani accident, wata gaba cikin gaɓoɓinsa ta samu matsala, ko ya kwanta rashin lafiya irin na ɗabi'a ko na al'ada, ko ya waye gari ya ga abin da yake iyawa da baya iya yi. Kamar yadda ya zo a cikin tarihin Ibnul Qais, wani mawaki cikin mawakan jahiliya mashahuri, wanda ya kasance saurayi ne matashi ɗan daba azzalimi macuci wanda yake kisa ya san ransa, ya sha giya ya bi mata, sai waye gari bai da lafiya, ya yi rauni. Aka ce za a ɗauke shi ma a kai shi gumara lafiya, sai da aka tattago shi aka sa shi a mangala aka ɗora shi akan doki. Shi ne yake cewa ma khiftu tabriha alhayati kama ara lita'ajaza safi an taquma bitimsali ka'anni lam arkab jawadan lilazzati wa lam atabattan ka'iban dhata khalkhali wa lam asiki zaqqar rawiya wa lam aqul li khayliya karrika ratan ba'da ijfani. Yana hawaye, hawaye yana zuba a idansa na takaici da damuwa. Yana cewa kaman ba ni ne wai nake hawa doki in yi kilisa in yi gudu a cikin anguwa in kai in kawo, bana jin kunyar kowa. Kaman ba ni ne nake fita ni kadai farauta in je na yi farauta, in ban samu ba in tara mutane in yi fashi. Ce kaman ba ni ne nake kama ƴan mata in tafi da su in je musu fade ba. Kaman ba ni ne nake shan tulin giya iya san raina in sha in more ba. Yace wallahi ban taba tsammanin rayuwa za ta ci amana ta irin haka ba. Kuma khiftu tabriha alhayati kama ara. So wannan shine misalin abin da ke faruwa ga mutumin da ya samu lafiya yana da ita, amma ya ƙi amfani da ita yadda ya kamata. Wanda ko ya amfani da ita yadda ya kamata, ya bautata wa Allah, ya masalta umarnin Allah, ya guje ma hanin Allah maɗaukakin sarki, ya yi ayyukan alkhairi don rayuwarsa da addininsa da al'ummarsa. Hadisai sun zo a kan cewa randa ya yi rauni, randa ya zama bai da lafiya, Allah zai ce mala'iku bawa na wane yanzu ya kasa yin sallar dare da ya saba, bawa na wane yanzu ya kasa azumin nafila da ya saba, ku ci gaba da rubuta masa ladan wannan aikin. Saboda yanzu raunin jiki ne ko rashin lafiya ko wani abu makamancin haka ya same shi, wato za a ci gaba da bashi fansho na wannan aikin da yake. In ka saba azumin litinin da alhamis, ka saba sallar duha, ka saba irin wato ayyuka na alkhairi, ka saba zuwa majalisin karatu, ka saba kaza, ka saba kaza, sai ya zama yanzu shekaru sun kama ka, ko rashin lafiya ya kama ka, ko jikinka ya yi rauni, insha Allah madaukakin sarki ya ce a ci gaba da rubuta maka ladan wannan aikin wanda rayuwa yanzu ta sa ba za ka iya ba. Saboda ni'imar lafiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'ima ce muhimmiya daga cikin ni'imomin da wato ɗan adam yakan yi fargar jaji game da ita, ta hanyar wato dai an kara ba sai ta raba da lafiya, dai an kara ba sai mutuwa ta riske shi, bai ci moriyar lafiyarsa ba. Wannan na ɗaya kenan. As-sihhatu, as-sihha ita ce lafiya. Nabiyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-farad, samun dama, damar da ka samu ta isasshen lokaci, musamman dama ta ainihin wato wani abu da ya bujiro maka, ko wani makami da ka samu, ko wani yanayi da ka samu za ka iya wasu ayyukan alkhairi amma sai baka yi su ba, ko wata dama da ka samu wadda baka ankara ba, kana ganin kamar dama ce ta dindindin amanance, amma ana nan baka ankara ba sai ta kubuce. To wannan sai ka ga mutum ya shiga cikin nadama, ya shiga cikin damuwa, ya shiga cikin tashin hankali. Ubangiji Maɗaukin Sarki ya kwatanta mana irin yadda mutane marasa wato kan gado wanda ba sa aiki da damarsu suke shiga cikin nadama. Kamar da Allah yake cewa misali cikin Suratul Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut, me yake cewa qala rabbirji'un, ce ɗaya daga cikinsu sai idan mutuwa ta riske shi sai ce don Allah, Allah a maishe duniya, a yi min ribas, a min tariyar rayuwata, la'alli a'mal salihan fi ma taraktu, ina ma in samu na aikata wani aikin alkhairi a cikin abin da na bari a baya. Ko ba zai yiwu ba, ya riga ya makara. Haka wani ji Allah yana cewa min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah yace walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ce cikin su munafiqun kenan ko, har sai idan wato mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin su, ce ya Allah a maida ni in aikata wani aikin alkhairi, in yi sadaka. Allah yace sam babu wannan damar. Haka mutumin da ya samu dama wato yake samun kanshi a cikin wannan yanayi. San da ya samu wata dama da ya kamata mutane su shaida albarkarsa, su shaida cewa eh yanzu alhamdulillahi wani mutum cikin mutanen da yake da alaka da su ya samu wannan dama. A lokacin shi kuma sai ka ga yanda ka san an cire kanshi na dan adam, an same kan jaki, sai ga daina gane mutane, ya daina sauraron su, ya daina mutunta waɗanda yake mutuntawa, ya canza abokanai. Wani ma musamman irin Abuja ɗin nan ya tafi, to shikenan ba za a ƙara ganin shi a karkararsu ko a mazaɓarsu ko a garinsu ba, sai ran da ya ritaya. Sai ya yi ritaya sai ya dawo garinsu ko ƙasarsu ko anguwarsu, ya zo duk ya damu mutane da surutu, da wasu analysis marasa kan gado, da wasu bayanai da ba a fahimta, shi kaɗai yake fahimta su. In ma kuka yi rashin sa'a, ya zo kuka sa shi kuka ba shi ɗanku mutum masallaci, ya mai muku da masallaci kamar wani bureaucracy, ya ce sai an nuna wasu dokoki, wasu due process masu wahala, kamar yadda ake procurement a office, ya dinga zuwa da wani tarbi mai ƙyalli na ‘yan gayu, duk ya takurawa limamai da sauran al’umma masallacin, ya zama musu fitina. Can bai amfane ku ba, nan kuma bai hana ku bi abin ku da kuka saba. Haka nan za a yi ta fata Allah ya sa ya mutu kawai a huta ko ya bagar. Sanda kuma yake da damar da zai yi abin irin wannan abin da yi ba. So tsakani da Allah, wannan yana daga cikin cututtuka da ke damun al’umma, kuma an yi an maimaita. Mutum ne za ka ga a cikin al’ummarsa yana da damar da zai taimaka musu. Ba wai cewa aka yi sata ko ya kwaso kuɗin gwamnati ko ya yi almundana ya dinga rabawa talakawa ba, abin da ake cewa ba ke. Abin da ake cewa shi ne duk wanda ya samu wani matsayi ko wani mukami a cikin irin wannan tsarin na Najeriya, za ka ga a wannan matsayin da wannan mukamin ko wannan shugabancin ko wannan arzikin akwai damammaki da zai buɗa wa wasu ta hanyar samun musu abin yi ko ta hanyar samun musu wani jari ko appointment, abinda dai mutane za su zama cewa sun amfana da kai, wanda kuma wannan amfanuwar da suka yi da kai shine arzikinka, shine alkhairinka, shine abinda zai biyo bayan rayuwarka, shine abinda kai ma zuriyarka za su samu wata rana. Ku duba dai abinda Allah ya ba mu labari game da kisan Annabi Musa da kullum malamai suke ambata a lokacin tafiyar shi ɗin tare da Al-Khidr. Waɗannan yara masu katanga ko waɗanda ya taimaka musu ya gyara musu katangarsu, Allah ya ce wa kana abuhuma saliha, ubansu ya kasance mutumin kirki ne na gari. Saboda haka a bayan rayuwarsa Allah ya ƙayyade masa wasu mutanen kirki masu nagarta da suka taimaki ‘ya’yansa, da suka alkinta ma ‘ya’yansa dukiyar da ya bar musu. Saboda haka abinda nake cewa a nan shi ne, jama'a
wannan ni'ima ta dama da Allah yake baiwa wasu. Idan ya baka wata ni'ima bai baka dan kai kanka kadai ba, wannan ni'ima sawa'un arziki ne na dukiya ko arziki ne na wani mukami ko wani karfin fada'aji ko wani influence a gwamnati ko wata harka ta arziki, to ba madadin kanka bane. Domin Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fi, ku dinga ciyarwa daga abinda Allah ya sa ku wakilai, dukiyar Allah ce, sai Allah wakilta ku akai. Shugabanci na Allah ne, sai dauka ya baka. Qul Allahu malikul mulk tu'til mulka man tasha, Allah ne ya dauka ya baka wani mulki takaitacce wanda yake da hudud zamaniya, yana da farko kuma yana da ƙarshe, wanda yake kuma da hudud na nufuz, kana da iya dan karfin iko da Allah ya baka, ikon ka bai kai ko ina ba, kuma za a waye gari ba ka da shi. To a ne dai san da ka samu wannan ikon, abin da ya kamata sai ka yi abinda za ka ci moriyarsa, ka samu kyakkyawan ambato, ka samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah, wanda al'umma za su ci gaba da yi maka addu'a. Idan aka ji labarin kana alkhairi, har wanda alkhairin bai kai gare shi ba, da an ce ai wane ya gabaci kai, Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya ji kan iyayen shi, ai wane mutumin kirki ne, ba sai wanda ma alherin ya shafe shi ba. Amma wa irin wannan zalama da mutane muke fama da shi, wato mutum ya zama ramin kura daga ita sai ƴaƴanta, ba yi da wani alfanu, bai da wani alkhairi. Saboda wannan abu da mutum ya samu, sawa'un arziki ne na dukiya ko arziki ne na mukami ko arziki ne na ilimi ko wani sani da Allah ya baka, Allah ya baka ne don ka amfanar da al'umma bayansa. Allah bai baka don ka zama marowaci, ka zama comrade, ka zama murɗaɗɗen mutum da kowa zai rasa gane kanka ba. Wannan hanya ce mummuna, hanya ce ta halaka. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani, akwai wasu ni'imomi guda biyu, maghbunun fihima kathirun minan nas, akwai mutane da dama waɗanda suke samun wato matsala game da waɗannan ni'imomi guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace as-sihhatu wal farahu, akwai lafiya sannan akwai kuma samun dama. To idan mutum ya samu waɗannan damamaki da ake faɗa, to menene wajibin shi kenan akai? Menene wajibi ga wanda yake cikin lafiyarsa, wanda yake cikin halin lafiyarsa, wataƙila ma da ƙuruciyarsa, meye abin da yake wajibi a kansa? Wajibi a kansa shine ya gode wannan, ya gode wa Allah akan wannan ni'ima. Godiya ga Allah akan ni'ima kuma yana nufin ka tashi ka yi abin da ya kamata da ni'imar. Na farko shine ka kula da wajibobin da Allah ya ɗaura maka waɗanda ba sa yiwuwa sai in kana da lafiya. Sallah da za ka dinga yi cikin jam'i, sai mai lafiya yake yi, mara lafiya dai ya jura sallah a cikin jam'i. Inda watakila akwai wanda a yanzu da muka yi magariban nan a garin nan na gyare bai fito ba saboda bai da lafiya, watakila yana kwanci, watakila jikinshi ba zai iya ba shi damar fitowa ba, ba yi da wanda zai rako shi, ba yi da ƙarfin da zai hala a gidan ma a zaune zai yi ta. Kai kuma ka samu damar da za ka zo ka yi sallah a cikin mutane, amma kuma an tashi an ji yaƙi kana zaune a gefe, za ka wajibi ne ka gode wa ni'imar Allah farko ta hanyar tsayi da wajibobin da Allah madaukakin sarki ya ɗaura maka. Abu na biyu shine istiglalin wannan lokacin, ka sani da cewa lokacin da Allah ya baka na ni'imar nan na lafiya, to fa abu ne ƙayyadajje, yadda ka san idan ka sai katin nefa ka saka a mitarka, me zai fara yi? Countdown zai fara yi. Indai ana kawo wutar nan, indai akwai wuta ne yake kawai raguwa yake har zuwa ya ƙare, to gara ma katin nefa, idan ya ƙare za ka yi sake subscribing, ka sake sawa. Amma numfashi da Allah ya bamu shi kenan, in ya ƙare sai dai mutuwa. Kuma mu kalla jama'a mu gani, kun ga yanzu saboda kusantowa alƙiyama gadan-gadan, yadda mutuwa kuja ta zama wani abu gama gari. Da a ɗabi'ance mutum in zai mutu sai kamar sai ya shirya ba, ma'ana sai ya ci rayuwar shi isasshiya, ya shekara 60 ko 70 yana damawa, sannan ya fara ɗan rashin lafiya ai rashin lafiya a warke har kuma rashin lafiya ya ci karfin sa har da shi da iyalansa da makusantansa a gane cewa wannan fa ciwo ne na ajali wanda a sanadiya haka zai yi dishi rashin shirin mutuwa zai yi wasiyoyin shi ya kokari ya tuba ga Allah kaga ya kama ibada gadangada har lokaci yayi dan haka yake mutuwa ko a dabi'ance kama yanzu sai kaga mutum ne ya waye gari lafiya amma ba za a kai yammaci da shi ba ko ya yammaci lafiya amma ba za a waye gari da shi ba ai sallar asubahi da mutum kafin azan sai dai a mai sallar gawa ko ai sallar isha da mutum ya shiga gida da asubahi a sanar cewa ya mutu a ce ciki ya turnike ulsa ya tashi zuciya ta buga ko kuma an bi hanyar mota an yi hadari mutane sun mutu duk wanda yana cikin nau'o'in mutuwar fuja'a wanda kuma fuja'a tana daga cikin ita kanta wata musiba ce mai zaman kanta ga wanda ya mutu da makusantan shi kuma idan rashin lafiya yayi a hankali har akan saki jiki cewa to wani fa ajali yayi sai zama zukatanmu sun dau dawainiyar hakura da cewa lokacin shi yayi amma in fuja'a ce fa yadda ya mutu kop daya haka kuma su wasu ga cikin wani shock kop daya kuma a cikin hadisin Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita mutuwar fuja'a ko dai ta zama wato fushin Allah ne ga wani mai laifi ko kuma daukewa ne da Allah yake mutumin kirki Allah bai so ya bashi a cikin mutanen banza Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta hadisin sai yake cewa in ka so ka karanta fadin Allah cewa falamma asafunan taqamna minhum fa agraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wasalan lil akhir Fir'auna da yana ta iya shegen sa wata rana kawai da ya fusata Allah fushin ya kai ya kawo shi ne Allah ya ce agraqnahum ajma'in lokaci guda Allah ya darkake shi huwa wajnudu so almuhim shine lafiyar nan da lokaci da mutum yake da ita to Allah fa ya ara maka ita ne domin ka yi abin da zai amfane ka a rayuwarka da makomarka sai ka kalla shin me kake yi da ita galibi mukan tafi da lokacinmu ne a cikin abin da bai da wani amfani a cikin abin da Allah ya hane mu a cikin abin da wato kamar rashin sanin ciwon kai ne Allah ya ce afasitum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un ku kuna ganin ma halice ku ne kawai dan wasa ko ba za ku koma ga Allah ba sai kaga abubuwa na wasa din nan suna jan hankalinmu abubuwa waɗanda suke bata lokaci ne suna cin lokutanmu yayin da ayyukan da'a kuma kullun shedan yana ƙara sabbada mu a kansu wajibi ne mu da muke raye a yanzu to lokaci ne kure mu rawa mu kalli rayuwarmu mu ga yaya za mu yi mu alkinta rayuwarmu kuma mu tuba mu gyara yadda muke ainihin wato gudanar da rayuwarmu ran kome ba saboda mu samu tsira saboda kuma mu guje ma wannan nadama wannan ta bangaren lafiya kenan ta bangaren al'amarin da ya shafi wato alfarag samun dama abu ne sananne gare mu cewa galibi waɗanda suka samu damar zaka ga in dai har ta kubuce ka zaka same su cikin nadama cikin takaici sannan zaka same su kuma sun zama wani abin kwatance a cikin al'umma kuma kowa na jin haushin su kuma suna jin haushin kansu in sun samu damar magana ga cewa wallahi lokacin da na rike mukami kaza ashe ban san abin da ya kamata ba na so a ce nayi kaza 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 ina ma da zan sake samun wannan damar to wani sake maka damar kuma kai director kai chairman kai kaza wani hayayi gwamna ba amma duk da yayi abin da ya kamata wallahi da kasan ana canzawa mutane kwakwalwa idan Allah ya jarabce su da mukami sai ka ga gaba ɗaya sun surunuce kuma duk wanda zai gaya musu gaskiya ba su san mai kusa da su sun kusan ba su ziga su suna nuna musu cewa ai komai lahiya lau ne ko da ko sun tabbatar ba lafiya lau ba ne a ce mutum ya yi wani ya rike wani babban mukami ya shekara takwas a mukamin ga ƙarfin doka da ke hannunsa ga kuɗaɗen gwamnati da suke at his discretion wanda shi ke da damar ya kashe su yadda ya ga ya dace amma duk bai yi ba bai yi ba bai bari an yi ba sai dai barna sai sharholiya sai kuma daga baya yabu cikin al'ummarsa yana neman wai mukami na chairman na masallaci ai ka a bashi cama san cama da makabarta ya kamata bashi yanda kullun ne dinga ganin kaburbura yana tuna Allah ka a bashi cama da masallaci zuwa zai masallaci kawai ta kwarawa mutane ya hana ruwa gudu sama irin manyan masallatan nan na birane komai a ce sai an yi rubutu sai an gudu process sai kuma can shi bai gudu process din ba a san da yake da shi process saboda haka ƴan uwa masu albarka ina ma kaina nasiha ne da sauran masu saurare na cewa duk sanda muka samu wata dama ta alkhairi to ya zama wajibi a gare mu mu kokari mu istiglalinta utilizing ɗinta don aikata ayyukan alkhairi kuma mu nemi abokai makusanta masu gaya mana gaskiya na kirki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusahib illa mu'minan kar kai abokantaka sai da mutumin da yake mumini wanda zai maka nasiha wanda zai gaya maka gaskiya wanda zama da shi kawai zai taimake ka kai aikin gaskiya saboda kai kokari ya zama cewa muna da makusanta na kirki masu gaya mana abin da zai amfane mu masu gaya mana abin da za mu yi mu samu lada zaka ga cewa a yanzu akwai mutanen da fa in aka ba su shawara cewa wane eh kai aikin alkhairi kaza mana to gani yake kamar so aikin ya kwace mai dukiya kamar wai shi an raina shi kamar wai shi ana mishi wai rainin hankali wai shi za a ce mai kaza kuma fa mutane suna ce maka ne wane eh ga tikitin aljanna ne zai hana ba zaka sa jarin ka a ciki ba shine ma'ana a ce zo ka taimaka wa marasa karfi ko marayu ko wani masallaci ko wata islamiya ko duk wani abin da zaka yi wanda zai amfani al'umma ya amfani sa addinin su da rayuwar su kamar ana nuna maka hanya aljanna ne na tabbatar inda wata kasuwa ce aka kawo maka cewa ga kaya kaza yana samun shiga ka sa jari mana to wanda ya kawo maka nan zaka ga cewa masoyinka ne saboda wannan nan kusa ne kallabul tuhibbun al'ajila ki to wannan da ya nuna maka hanya arziki ta duniya hakikanin gaskiya bai kaunace ka kamar wanda ya nuna maka ta lahira wanda ya nuna maka ta lahira yafi kaunarka amma saboda shi dan ya riga ya fitsare mana kunuwa har sai ka ji mutum ya ziyara cewa wani za a ware ni hankali wani za a ce in zo in yi kaza saboda sun mai da ni wawa a san da kake kin aikatawan shi ne kake tabbatar da wautarka Allah ya tsare mu ƴan uwa masu albarka kana cika ku da dogon zance har ku fara manta farkon shi daga ƙarshen shi kuma ga mallam yana jira zai yi mana ta'liki da gyara raki da ƙarin haske da haka ina gani ya kamata in dakata haka wanda na faɗa daidai ina fata Allah ya ba mu ladan shi ba mu damar aiki da shi Allah ya gafarta mana kurakuranmu sa mu gama lafiya Allah ya ji kan magabatan mu da sauran musulmi waɗannan aurataya da aka daura yau muna addu'a Allah ya sanya albarka a ciki bakin mu da suka zo duka muna musu godiya Allah ya saka musu alkhairi Allah ya maida kowa gidan shi lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya da ya bamu ikon haɗu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari mai albarka na giya ɗin kuma ƙwarya-ƙwaryar wa'azi da malamin mu Profesa Muhammad Kabiru Abubakar Asgar ya gabatar Allah ya saka musu da alkhairi ni wannan wa'azi da malam yake yi lokacin da yake yin sa sai na ji kawai da ni yake ni kadai Allah ya karike shi sai yana tuno mun abubuwa da yawa irin damammakin da na samu ban yi amfani da su ba kuma ba za su dawo ba sun tafi jama'a rayuwar nan gaskiya ce dan reality ce muna cikin ta tafiyar ta kuma gaskiya ce karewar ta kuma gaskiya ce Allah ya kara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da sallama babu wani alkhairi da zai amfane mu
wallahi ba ce annabi ya ga wani shi
babu wani sharri da zai cutar da mu ba ce manzo Allah ya nuna mana dan bu guji shi duk wani aikin nadama da dada na sani annabi ya nuna mana ya haska mana illa dai ba ma jin gari ne ko muna ji ba ma jin gari don muna mu jin gari da mun dauki wadannan darussa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mun ji malamai suna fada kuma muna gani yana faruwa amma mu kasa daukar darasi dan adam kenan waɗannan abubuwa guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da yawa daga cikin mutane sun yi hasarar su as-sihhatu wal farah lafiya da dama yalwan lokaci samun sarari suna da fuskoki da yawa in aka ce lafiyan nan ita ba lafiyan nan da kake ganin ta wanda Allah madaukaki ya yi shi lafiyayye kalau to yau da kullun tana rage masa lafiyarsa duk lafiyar da kake da ita in a garungu aka ce ba wa da lafiya to fa shekaru yau da kullun kwanci tashi wallahi sai sun rage lafiyar nan duk yadda za ka yi ba za ka fita daga cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki ɗin nan ba Allahu alladhi khalaqakum min dhu'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله ما دوكا كين سركي شي حالتي كو من ضعف كو من ضعف duk ana karantawa Allah ya halice ku daga rauni da rauna na ne ko lokacin da Allah madaukake kawo ku duniyan nan in kaga jariri da aka haife shi kawai sai ka ce nama ne kawai yake motsi saboda tabar raunin da yake dashi tare tare ake dashi ba kowa ake ba ya dauke shi ba saboda rauni da yake dashi raunin nan ba fa raunin jiki kadai ba raunin hankali raunin tunani raunin ganewa dan bai san komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لوكتن da aka haifu jariri uwar da ta dauke shi a cikin ta ma wata tara da yazo nuna bai santa ba bai santa ba ita ba duk gabobin jikin sa bai sani ba bai san ya ake ci ba ya ake sha ya ake koshi bai sani ba ta abin da ya sani saboda rauni ta ko ina to wannan raunin da Allah madaukake kawo mu duniya da shi zai rinka rage raunin yana ragewa yana sa mana karfi karfi yana zuwa jiki karfin tunani karfin sanin abubuwa karfin hankali karfin jiki karfin juriya duk wannan karuwa suke hankali hankali lokacin da yaro yake da jariri baya jure komai ai da yaji abin da bai gane ba kawai zai ta ihu ta ku gagawa a rasa mai shi ba yi da baki saboda raunin nan nasa ba shi da bakin da zai iya isar da sako ma ya ce ga matsala ta yana jin matsala ne kawai a jikinsa bai san ta ina zai faɗa ba ya hana kowa sakat shi bai huta ba kowa ba ta huta ba kowa ba ta huta ba duk wannan raunin ne ba amma a hankali ana gusar da wannan raunin ana kawo masa karfi a jikinsa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhu'fan wa shayba bayan karfin nan ya gama cika sai kuma raunin ya saki dawowa to maganar rauni ya dawo din nan fa ta kowane irin bangare ne wannan lafiyar da Allah madaukake baka ita lokacin da shekarunka suna karuwa to fa lafiyar tana raguwa ne lafiyar kowane iri ko ta wani iri ba raguwa take yi lafiyar kwakwalwa kanta raguwa take yi. Damuwoyi sun zo sun taru mata yanzu kwakwalwar da babu. Amma yanzu abubuwa sun ci cin kushe ta. Kwakwalwar ma sai ta rauni. Shi yasa in kana lokacin ƙuruciya abinda za ka iya haddace shi a cikin minti biyar idan girma ya fara zuwa sai ka yi awa guda ba ka haddace ba. Wannan wurin na rantse da Allah yana daga cikin abinda nake nadama sa rayuwata. Abubuwan da ya kamata a ce na haddace ban san ba hankali saboda rauni ba hankali ba wayo ba masu nusar da kai ya kamata ka haddace kaza ka haddace lokacin da za ka yi haddacewa yanzu kuma ko kana so ka haddace ba zai yi ba. Ala laita shababu ya'ud yawm wa akhbirhu bima fa'ala shaykh mashiba. Ina ma a ce kuruciya za ta dawo amma za ta dawo ne wallahi ba za ta dawo ta ce ba naki da wasu yan uwa ma haddata alqur'ani da muke dinin karatun qur'ani su kuka ce ba haddace shadiriya wallahi malam dole nake hakuri da kalle su ba zai yi ba. Lahi malam sai in sa bai tibiyar a gaban malam ne ta fama da ka tuno magi da gishiri ma kawai sai ka manta sai ka manta. Ɗaya daga cikin malaman hadisi haka yake fara yace ya je ya dauko hadisin ta ya haddace yana zuwa gidansa aka ce masa babu gari yace fa unsitu ha duk hadisi aka mantar da su da manta. Shi yasa ƙuruciyar nan lokacin komai naka yana kan daidai da abin da ya kamata ka nema duk abin da zaka nema a lokacin ya kamata ka neme shi amma babu lokacin da shaytan yake sa maka ka bata wannan ƙuruciyar a banza kamar lokacin ƙuruciyar duk abin hankali wallahi sai wanda Allah ya dace cikin samari duk abin hankali ba ana hankalin sai yake ba sai ga tunanin sa can gaba ana taro shi malam a taro shi nan ana nuna masa ba hanyar da zai gudu ya tsira duniya da lahira ne amma yana fa yana yin hanyar da zai fada rami raman da ba zai fita ba sai lokacin yayi kuma ya kai irin namun shi ma yazo yana cizon yaka ana latta yana kuka kira tuna baya ina ma a ce guduciya za ta dawo. Shi yasa wani malami yake cewa ala innal hadatha fattanimha fa ayyamul hadathati faktanimha yace ranakun kuruciya yi kokari kare bace su. Ala innal hadathata la tadumu ka sani fa kuruciyan nan ba ta dawoma ba za ta zo mu ba. Shi yasa duk wanda naga Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi lokacin kuruciyar sa ya zama shashasha wallahi ba wanda nake tausayi kamar wannan saboda lokacin sa mai tsada amma ya bar shi yana tafiya a banza. Ita nadama ko ina ba ta da amfani da duniya da lahira duk wanda kai ce da na sani ai an samu matsala dan nisan ci abin da zai saka da na sani daga cikin mafi girman abin da zai saka da na sani shine kai wasa da damar da kake da ita kada damar da zaka karatu ka gane ka fahimta ka ki kada da damar da zaka tashi ka nemi kuɗi amma ka zama malalaci ka zama rago duk wannan za ka bai lokacin da kana cizon yatsa ba za su maka abin jama'a mutuncin nan tun ana da ƙarfi a jika ake nemansa. Wani ya ce in ka ga tsohon banza a gari to yaron banza ne dama ka ga yaron banza shi yake zama mai tsohon banza yaron kirki kuma shi yake zama tsohon kirki duk abin da ka gani tun daga farko ne ake renon sa. Mu yi kokari ne amfani da duk abin da Allah madaukake ba mu gaɓoɓin mu duka da Allah madaukake ba mu yi amfani da su a hanyar alheri tun ba su zo sun zama matsala ba. Yanzu da Allah irin ka tar za ka ɗauki ƙur'ani ba ka da matsala ko irin ɗan pocket ƙur'anin nan za ka fitar da shi kai karatu ba ka da matsalar komai. Akwai fa lokacin da fa sai dai ka dauki mai kwala kwala
eh sai aka kawo maka wani ce a wannan gonan ba zai yi ba dauko wani a dauko wani mai gwaragwara ka ce kai aina sai dauko glass to tun wannan lokacin bai yi ba yi amfani kai da kai amfani da damar ka na gani da kake da ita yi amfani da jinka da kake da shi yanzu kana da karfin ji shi ma jin raguwa yake raguwa yake volume din kullun yana raguwa ne abinda kake jin sa tar zuwa gaba sai ka rinka jin sa kadan kadan yana raguwa yara suna cewa dan Allah ku rage volume sai kuma kana cewa a kara volume saboda naka volume din ne short kafar ka yi amfani da ita ka je wurin alheri la Allah ba za ka mutu da kafar ba haka hannunka haka duk abin da kake da shi domin Allah madaukakin sarki yanda ya sa rayuwar nan raguwa take yi kuma haka ya sanya da su wannan rayuwar nan karewa take yi to Allah madaukakin sarki ya tsara dan adam ba kowane dan adam bane yake karewa lokaci daya a'a wani da yawa sufofinsa wasu daga cikin sufofinsa ne suke raguwa kafin rayuwar ta kare gaba daya ajali ne kowane abu an sa masa a jikinka ganinka yana da ajali jinka yana da ajali tafiyarka tana da ajali za ka ga mutum rayuwar ba ta kare ba amma sai a ce ganin kuma da aka rubuta masa ajalin ya zo da haka sai daina gani gashi yana rayuwa yana tafiya in kuka zauna da shi malam in yi maka labari sai ka taba maki amma fa bai gani saboda lokacin da aka diba wa gadin ya kare haka ji haka tafiya komai da ajali duk yana cikin fadin Allah madaukakin sarki inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar ba a jiki wani bawan Allah mutumin kirki ne baya gani Allah ya jarrabe shi da rashin ido amma mahaddacin alqur'ani aka ce da shi inda za a tambaye ka a bude maka idan ka sau daya a duniya sau daya lokaci kankani a bude maka idan nan me kake burin ka gani a rayuwarka yace wallahi qur'anin da na haddace gabakin nake so so yake gabakin kai kana ganin bakin amma ba abin da kake da shi to wannan in ka farga a duniya ne zai maka amfani da sunan numfashinka amma an ka mutu ba zai amfani ba domin yana daga sa'amin da ya samu yan wuta ma ai nadama za su kai Allah madaukakin sarki ya gaya musu ga ayyukan alkhairi nan su yi ya gaya musu ga yadda ake a samu aljanna duk ba su yi ba thumma awrathna alkitaba alladhina safayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dhalika huwa al-fadl al-kabir جنات عدن يرقلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حلو وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب هذا وانا ندبع عن الجنة ليس كفلا أما سيسي والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم min azabiha suna ihu suna cewa ina ma da za a kashe su mutuwar da babu tashi suna rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal su ce ina ma a ce Allah zaka fitar da mu daga wannan wutar za mu je mu yi aiki na gari ba wanda muke yi da ba kun makara Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir ba mun raya ku ba rayuwar da duk wanda zai wa'azantu daga cikin ku wa ja'akum an-nadhir kuma mai gargadi ya zo muku mai gargadi wasu suka ce annabi ya zo muku wasu suka ce duk wani mai wa'azi ya shiga ciki wasu malamai suka ce an-nadhir shine furfura ita ce babban mai gargadi
in furfura ta zo maka to ana maka gargadi ne na gaya kusa mutuwa ka gyara zama arwai to nan daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala yace annabi ru ashayb to kaga ɗan wata suna ci su ma nadama suke yi da na sani suke yi to kai ma a matsayin karamin musulmi karka je kana da na sani a lahira zaka ga ƴan uwanka waɗanda kuka rayu tare da su kuka yi kuruciya tare da su da tarin alheri da daraja amma kai baka yi aikin alheri ba haka ma duniyar lokacin tasowanka su sun mai da hankali akan abin da zai amfane su duk inda ka gan su to suna yin abin da zai amfane su ne dan mutum nagari ana so duk abin da yake yi in ka tambaye shi wannan abin da yake yi din amfanin me zai masa zai gaya maka duk wanda zai zauna yana abu a ce wannan mai amfani maka zai amfani amfanin me zai maka wannan babu to wannan bai ma san inda ya saka ba Abu al-Hasan Ali ibn Khalid al-Shadhibi mai al-muqaddimatu al-izya haka yake fada yake ce bai kamata ba a ga mutum musulmi face ɗayan biyu ko dai yana wani aikin da zai samu lada saboda lahirarsa ko ka yana wani aikin da zai samu kuɗi saboda duniyarsa duk abin da zaka yi to ya zama wani aiki ne kake yi da zaka samu ladansa a lahira ko abin da kake wanda zaka samu ladansa a yana a duniya rabbana atina fid dunya hasanatan kenan wa fil akhirati hasanatan sai yasa addinin musulunci ya yaki zaman banza Allah ya maka lafiya ka san ni kullu abin da nake mamaki kaga mutun zan Allah shiga wata bala kaga mutun zan dame man saurayi lafiyar sa kar lafiyar sa garo ma kuma zan dame man saurayi ga karfi malam zai daga buhu ma amma sai ce maka wallahi har da ba ba shi da sana'a bakka da sana'a ko ka ki sana'a ni ko na dauka irin wannan ka ki ne abin yi ba a rasawa amma girman kai girman kai da Bahaushe ke cewa rawanin me rawanin tsiya rawanin makin ciki rawanin takaici kai rawanin da yake da yawa girman kai ga sana'o'i nan kada kada amma yake walau Allah ya yi ya yi diploma su ko ya yi degree din zai ta yawo da fayil shi dole sai ya samu aikin gwamnati ya haƙi sana'a wani ya zo min da takaddasa ta diploma nema masa aiki nace yanda kai diploma nan da kake ta yawo nema aiki da sana'a ka je ka nema yace wata sana'a nace masa kaga a kofar gidanku na fahimci daba ce da samari suke zama yace ni ina baka shawari wallahi ka je ka kafa teburin ka na shayi da biredi yaron nan da ya dinga dariya sai da ya fadi tsabar eh na rena masa hankali na rena masa wayo shi ya zai zo yana shayi da biredi wannan ai kaskantacciyar sana'a ne ko Allahu akbar Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mijin na Fatima yar manzon Allah khalifan manzon Allah na hudu shugaban ahlul baiti amma yana zuwa ya ja ruwa wa wasu mutane ya shayar musu dabbobin sa su dauki dabirin su biya shi dan ya ci da iyalansa amma kai ka yi aikin garbi kana ganin cewa me kanci wannan bawan Allah da na bashi shawarin sai da biredin nan bai yi ba wata nan na zo wucewa sai naga wani bawan Allah ya zo daga wani wuri da ba ya zo ya kafa teburin sa na shayi da biredi samari suka zo su kewaye suna cin bashi har da shi wannan mutumin har da yana yaro shi wala ji a cin bashi nace kaga da nake zaka dinga bada bashi da Allah da ka bada bashi da a baka bashi wanne ya nuna kaskanci duk wanda ka karɓi bashin sa ya fi ka ne to jama'a kar mu yi wasa a cikin wannan rayuwar ta Malam ya kawo mana irin halaye na wasu wannan suka samu dama girman kai da dagawa saboda su yanzu fa ba irin da bane. Wani suna rungu abokan sa a majalisa sai ana bagin wani ana cika duba wani fa da tare yake da su wani amma tunda ya samu kaza din nan ya daina zuwa sai ce a ban gane ba yace yanzu ni nan kuna ganin da zan marar ko dan majalisa dan majalisar sadat zan sake dawowa ne shi fa bai zama ma tuku gaji duk bai zama ba yace na ai ba yin gaba a dawo baya idan ka wani nan ai sai dai ku je ku nemo ni inda nake wallahi malam wasu in suka samu matsayi sai ka dauka cewa babu wanda ya taba samun wannan damar sai su kada a duniya ai kuma maki ne wannan ya kamata ka gane cewa duk wani matsayin da kake da shi a duniyar nan ba kamar abin da mutane suke faɗa da yayi abin nan kujerar aski ne wani ne ya sauka sannan ka ne ka hau ya kamata da na gaba ake ganin zurgin ruwa in ji Bahaushe wane yayi da ya wulakanta mutane yayi karshen sai kasance wallahi duk wanda ya samu dama yace baki mutane da yi girman kai ba wallahi kowa ya rasa wannan mukamin za ka ga ana ganin darajar sa ana ganin girman sa mutanen kirki dai za ka ga suna ganin girman suna ganin darajar sa musamman kuma a ce mutanen kirki yace maka ka san wani ya samu dama zai yi taimako amma ba mutanen kirki ne ce maka ba su kuma wanda ba mutanen kirki ba dama in akwai ne su zo in babu ba su maka ihu to haka wani zaka gera wulakanta mutane ya wulakanta ƴan uwansa ya wulakanta makotansa ya wulakanta abokansa saboda waya sai daga shi ya samu dama ne Allah sarki rayuwa Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas jujjuyawa take tsohon dan majalisa ya zo sai da gidansa wasawan dan majalisa ta tarayya shine sai masa jan wulakanci a wani kada ka manta yin wulakanci kada ka mun haka ka saya da mutunci saboda kai ma an gabo sayarwa eh sai Allah ya kawo da zai samu ka mutunci ko ba gaskiya bane kai kirki kai ma baka kirki kada ka samu wata dama ka dauka cewa wannan damar da ka samu kai shikenan ka tsallake akwai wanda ya samu damar da ta fita kuma ya dawo kasa dama wai ke daukakawa Allah ne wa kuma ke kaskantarwa shi rana ɗaya ne sauke ka a kasar nan an ce an samu gwamna da yake zuwa airport yana roƙon a taimake shi tsohon gwamna manya-manyan mutane ka san tunda ba tafiyar kafa suke ba idan za ka haɗu da su sai ya je airport eh in sun duro daga Abuja shi ma ya dira a taimaka masa tsohon gwamna kar ka samu damar ka wulakanta wani zan cika ku da surutu mantar da ku karatun da malam ya mana ina roƙon Allah maɗaukakin sarki lafiyar nan da ka ba mu Allah ka ba mu iko amfani da ita cikin abin da zai amfane mu a duniya ko a lahira Allah maɗaukakin sarki dukkan wata dama da za ka ba mu ikon taimakon addinin ka da al'ummar ya Allah maɗaukakin sarki kada ka fitine mu da abin da zai zama mu musiba ko wani iri Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa kai mana kyakkyawan karshe Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka baki ɗaya sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh